أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسوسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 28 ga watan Mayu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da Sheikh malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da kuma sunana Nasir Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasarmu a wannan lokaci tana cikin wani yanayi da ainihin muke ganin abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa, rayuwa tana ta ƙara wahala, tana ta ƙara ƙaruwa, ga kuma ana fuskantar lokacin zaɓe. Muna ganin yadda masu neman kujeru na mukamai suke ta tururuwa, ake ta dafifi wajen cewa kowa ya samu kujerar da zai dare. Abinda da yawa daga cikin mutane ba su gane ba ko ba su fahimta ba, shin waɗannan da suke ta dafifi, ake ta kokawa, ake ta rigegeniya da rigingimu wajen neman kujera, wajen neman matsayi, shin dukansu suna yi ne saboda ganin irin halin da ƙasar mu take shiga da kuma tunanin yadda za su yi su ceto wannan ƙasar daga yanayin da take ciki, da kuma kawo gyara, da kawo wato rayuwa ta maslaha, ta jin daɗi, ta zaman lafiya ga al'ummar Najeriya? Ko kuma a'a, suna yi ne saboda su ga cewa sun haye wannan kujera, su ga cewa sun ci ganima da ribar da take cikin wannan tafiya, su ga cewa su ma sun kwashi rabansu? Abinda da yawa mutane ba su sani ba, shin mutanen nan da suke ta tururuwa wajen neman samun matsayi tun daga kan kujerar shugaban ƙasa har zuwa wato kujera ta 'yan majalisu, shin suna yi ne saboda kyakkyawan niyyar da suke da ita, da tunanin taimakawa al'umma, da tunanin lahirarsu, da tunanin tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wata'ala da na gobe kiyama? Suna yi ne da tunanin su ga cewa sun yi wani abin da Allah subhanahu wata'ala zai gafarta musu saboda shi? Suna yi ne saboda su samu yardar Allah subhanahu wata'ala? Suna yi ne saboda su samu wani tagomashi daga Ubangiji subhanahu wata'ala da lada da zai ba ma wanda ya taimaka wa dan uwansa? Ko kuwa a'a, suna yi ne saboda kawai buƙatar kansu? Suna yi ne saboda su ci kasuwar duniya? Suna yi ne ba tare da tunanin lahirarsu ba, ba tare da tunanin ranar da za a sa su a kaburburansu ba, ba tare da tunanin ranar tsayuwarsu gaban Allah ba? Shin waɗannan da suke ta dafifi, suke ta kokawa, suke rigegeniya wajen samun kujerar takara, shin akwai tsoron Allah a cikin zukatansu? Suna yi ne da niyyar da jin cewa Ubangiji subhanahu wata'ala wato zai tambaye su akan dukkan wani abin da za su karɓi shugabancinsa, zai tambaye su akan dukkan wani rai na mutum ne ko na dabba ne wanda yake ƙarƙashin kulawarsu? Suna yi ne da jin wannan a ransu, ko kuma a'a, suna yi ne suna ganin cewa wannan wani abu ne wanda a nan duniya za a yi ta ƙare, wani ta more ce za a yi ta a ci duniya a cika suwar ta shikenan komai ya kare daga nan shin suna tunanin wannan ranar da za ta zo nan gaba da Allah subhanahu wataala zai yi wa kowa hisabi akan aikin sa duk kankantar sa kuwa duk rashin girman sa da kuma duk girman sa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وانا زي ايكتا قوائر واتو ايكين الخيري دي دا قوائر ذرة زي قوانا هكنا وانا زي ايكتا ايكين وانا ايكي ملكيو نشري دي دا قوائر ذرة زي قاني شو سنة تنانو وانا لانا كوكو ابابو وانا ازو تيسو بابو شكا وانا تنبيويني دا داما دا كتشكي متاني بزاسو ايكيوا duka waɗanda suke cikin waɗannan takara suna yi ne saboda wani abu wanda ya shafi al'umma ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa makonnin ƙwarai ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa alkhairi ba ko ya yake babu shakka Allah subhanahu wataala bai zai wofintar da ƙasa ba daga wasu waɗanda suke tattare da kyakkyawar manufa tattare da tsoron Allah tattare da tunanin lahira wannan wani abu ne wanda ba ma kore shi gaba daya babu shakka akwai wannan sai dai abu ne wanda yake dan kadan a cikin rububin da muke gani a yanzu shugabanci wani abu ne mai hatsarin gaske shugabanci wani abu ne wanda yake a gurin Allah subhanahu wataala nauyi ne ba kankani ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Abu Dharr inni araka dha'ifan wa innaha amana wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Abu Dharr lokacin da yazo yana neman a bashi wani mukami a bashi wani matsayi na shugabancin al'umma Annabi ya ce da shi ina ganin ka kana da rauni shi kuma shugabanci amana ce sannan kuma nadama ne da tabewar ranar gobe kiyama sai ga wanda ya karbi shugabanci ne da haƙƙin sa sannan ya tsaya ya sauke nauyin da yake kansa babu shakka shugabanci a nan rayuwa ta duniya wani abu ne da rai yake ganin cewa in ya same shi to zai samu daukaka zai samu wato wadata zai samu arziki na rayuwar duniya zai birge zai nuna shi ya samu wata daukaka a cikin jama'a babu shakka rai yana ganin wannan to amma wani abu ne wanda abinda zai biyo bayan sa ba karami bane matukar dai abin nan ba a rike shi da haƙƙin sa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira yake cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa innaha ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima za ku rika dafifi kuna kwadayin neman shugabanci annabi yace shugabanci kuma madalla da mai shayarwa amma kuma tir da mai yayi lokacin da take shayar da mutun romanta da lagwadatta da muriyarta zai zama babu yashi amma kuma lokacin da ta zo yaye shi wato lokacin da abubuwa suka zo karshe ya zanto ba ta hannunsa ko kuma ya ganshi a gaban ubangijinsa subhanahu wataala to a lokacin kuma zai dandana kudar sa domin yayin da za ta yi masa ba mai kyau bane saboda shugabanci wani abu ne mai hadari shugabanci wani abu ne wanda yake haƙoƙi ne na mutane ba naka kai kadai ba da Allah subhanahu wataala ya dora a wuyanka idan ya zanto mutum a gidansa tsakaninsa da iyalansa sai Allah ya tambaye shi akan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati farrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi dukkaninku masu kiwo ne kowa za a tambaye shi akan kiwonsa Annabi yace hatta mutum a gidansa magidanci mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi wannan kiwon da Allah ya bashi na gidansa na iyalansa to idan ya zanto iya gidanka ma sai an maka tambaya akai ina kuma ya zanto kana shugabanta wani sashi ne mai yawa na al'umma wannan babu shakka haƙƙi ne mai yawa kuma haƙƙi ne wanda yake mai bazuwa tsayawa da wannan haƙƙin a cikin irin wannan yanayi abu ne mai wahalar gaske. To kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye mutum game da wannan. Ba a ce mutum kada ya nemi shugabanci ba kwata-kwata. Musulunci bai rufe kofar neman shugabanci ba. Musamman ma lokacin da ya zanto babu wani wanda ya cancance ya rike wannan shugabancin sai shi wannan mutumin. To a lokacin wasu malamai ma suka yi wajibi ne ya tare abun, ya tare aradu da kadin, ya ce shi zai iya, kamar yadda Annabi Yusuf alaihi salam yayi lokacin da yake cewa wato sarkin Masar, ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim, ka bani shugabancin taskokin wato kasa, wato ka bani roƙon taskokin kasa, minister of finance, ce inni hafizun alim, saboda ni mai kiyaye amana ne kuma alimun wanda yake da ilimi ne na yadda zan gudanar da tattalin arzikin kasa. Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yake neman wannan kasar Masar tana dab da fadawa cikin wani mayuwacin hali da za a shiga cikin wasu shekaru masu tsanani, shekaru bakwai masu tsanani, wanda Annabi Yusuf alaihi salam shi karan kansa Allah ya fada masa wannan, shine kuma ya fassara mafarkin sarki, ya gaya masa cewa ga abinda mafarkin sa yake nuna, thumma yati min ba'di zalika sab'un shidadun ya kullama qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sannan daga bayan waɗannan shekaru da za ku yi guda bakwai kuna noma kuna ajewa, to wasu shekaru kuma za su zo guda bakwai masu tsanani da za su rika cinye duk abinda kuka tanada na kayan abinci sai dan kadan daga abinda kuka iya ajewa. To kaga shi da kansa ya san cewa wani hali za a shiga mauyaci da mutane za su rasa abinda za su ci, za a shiga halin yunwa da fari. To shi yasa a lokacin yace to shi a bashi na farko dai ya san yadda ya kamata a yi wajen tattalin arzikin kasar ya farfado, kuma sannan zai kiyaye amana. Sauraka ba haramun bane mutum idan ya zanto shi yana ganin kansa ya cancanci yayi wannan abu, kuma babu wani wanda a lokacin zai cancanci wannan abun kamar sa, to a lokacin babu laifi ya nema. Kamar yanda babu laifi ya nema idan ya zanto akan shugabancin akwai wani baragurbi wanda babu ta yadda za a yi ya tafi sai ta hanyar wannan ya nema, wato wannan na kirkin ya nema, sannan za a iya kawar da wannan baragurbi. To a irin wannan yanayi ma ya halatta ya je ya nema. Wasu ma suka ce wajibi ne ya nema saboda kawar da zalunci da kawar da barna ga wanda yake da iko akan ta, wajibi ne akan sa. Ko kuma ya zanto wato babu ta yadda za a yi shugabancin ya samu gyaruwa sai ta hanyar neman nasa, wato sai ya nema ne sannan za a iya samun gyaran da ake bukata a samu a cikin tafiyar. To a duk irin waɗannan yanayi dan mutum ya nema babu laifi, ko ya zanto akwai haƙoƙin wasu da aka tauye, da aka wato danne ta yadda babu yadda za a iya karɓo haƙoƙin waɗannan mutane sai an shiga cikin wannan system, to a nan lokacin mutum ya iya cewa zan shiga saboda in karɓo haƙoƙin waɗanda aka tauye. Wannan shi ma abu ne mai kyau. Annabi yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaka wa dan uwanka yayin da yake azzalimi ko kuma yayin da aka zalunce shi, ka taimaka masa lokacin da yake azzalimi domin ka dakatar da shi kai ya ci gaba da zalunci, ko kuma lokacin da aka zalunce shi domin ka ka karbo masa haƙƙin sa. Man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Allah ya alƙawarin taimaka wa wanda yake kokarin taimaka ma wanda aka zalunta. To a irin wannan yanayi babu laifi dan mutum ya fito ya ce yana nema domin ya iya karbo wasu haƙoƙi waɗanda idan ba dan ya shiga ba zai su karɓo ba. Wannan saboda haka babu laifi. To amma a sani a irin yanayin da muke gani yanzu ba yanayi bane, galibi waɗanda suke neman wannan kujeru suna yi ne domin su kwato haƙoƙin wasu, ko suna yi ne domin su ga sun gyara abinda aka bata, ko suna yi ne domin su samu yardar Allah. Ba za a ce babu kaɗan waɗanda suke yi dan wannan ba, amma mafi yawanci waɗanda suke yin wannan harka suna yi ne saboda raɗin kansu, suna yi ne saboda buƙatar kansu, suna yi ne saboda a ci kasuwar da su, suna yi ne saboda su ma su dora akan abin da suke suka cewa ba daidai ake yi ba, su ma su zo da nasu, wata kila ma yafi muni akan wanda su suke suka cewa ba daidai suke ba. Babu shakka wannan yanayi da muke gani da irin yadda tafiyar harkar tafiyar siyasa take a ƙasar mu tana da ban tsoro kwarai da gaske. Ya zanto muƙami tun daga takara, mutun sayansa zai yi da kudaden sa, biya zai yi, sannan ya zama dan takara. Ba a zo ma maganar babban zabe ba, tun ana maganar zaben fitar da gwani, zaben fitar da dan takara, ana fito da kudade, ana raba ma wasu dan kawai su dangwala ma wani ƙura'a, su bashi damar tsayawa takara. In ya zo tun daga wannan mataki, ana samun irin wannan tafiya a baibai, wannan tafiya a lalace. Babu shakka abinda yake nuna maka cewa gaba can babu haske, gaba da muke tunkara babu wata alama ta cewa akwai gyara. Babu shakka waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin sha'anin tafiyar da mulki a ƙasar nan dole ne su tashi su yi aiki tukuru. Idan suna tunanin tsayuwar su gaban Allah subhanahu wataala, dole ne wannan yanayin ya zanto an ga an kawar da shi. Abinda takeici kaga cewa ana fito da kudade tsirarar su ana raban su ga wasu da ake cewa delegates domin su ba wa dan takara damar tsayawa takara. Waɗannan delegate da aka ba su wannan power wanda suke zama wai su ne wakilan duka al'umma, kuma su za su zabo wanda shi ne zai zama a cikin committee shura irin wanda Sayyidina Umar ya zabo, a ce a cikin su za a zabi shugaba. Babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske. Ka duba lokacin Sayyidina Umar da ya tashi fitar da committee shura su mutun shida, ka duba mutanen da ya zabo, kowane mutun a karan kansa aka daga, ya isa ya zama ko menene a cikin al'ummar musulmi, ya isa ya zama khalifa, shugaba na bai daya, ballantana shugabancin da bai kai wannan ba. To kaga su din ne waɗannan waɗanda Allah ya yarda da su, ya musu albishir da aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da su, su ne ya zaba ya sa su a cikin wannan committee, yace kuma a cikin su a zabi shugaba. To amma yanzu ya zanto abinda ake yi kaga cewa magana ce ta kawai waye ya fi fito da kudade, waye zai raba kudi, waye yake da kudi, har ma kaji ana cewa ina wani ba zai iya cin takarar nan ba saboda baya da kudi, baya da wanda zai tsaya masa. To idan ya zanto wannan ita ce aqliyar mu, wato da wannan tunani, da wannan kwakwalwar muke tunani, idan ya zanto irin hangen da muke yi wa al'amura kenan, to babu shakka yana nuna cewa mustaqbal din mu, future din mu ba ta da kyau. Alamar da muke abubuwan da muke hangowa a gaba duhu ne. Babu shakka in wannan abun ba gyara shi akai ba, ba gyaruwa yayi ba, to kada dan Najeriya ya tunanin cewa wai zai samu wata rusa a gaba in ba dai wani ikon Allah ba wanda ba za mu fitar da tsammani daga gare shi ba. Saboda haka dole ne a tashi a yi aiki tukuru wajen aga cewa an gyara al'amarin nan yadda yake tafiya. Sannan kuma su masu takarkaru din nan su sani cewa wani bala'i ne suke tunkaro, wato suke daukowa kansu, kar su dauka cewa wata daukaka ce a duniya wacce kuma daukaka ce za ta dore. A'a, wannan daukaka koda sun same ta anan, to za su rasa daukaka ta dindindin a ranar gobe kiyama. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah ya ce tilkad darul akhira, wannan gidan lahira ne wanda muke sanya shi ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi, ba masu neman wata daukaka a duniya ba, wala fasadan, ba masu kokarin barna a bayan ƙasa ba, to su ne muke ba su daukakan lahira. Don haka dukkan wani wanda zai nemi daukaka ta duniya dan ya nuna shi ya kai ga wani abu, shi ya isa, shi ya taka wani mataki, ko kuma yake neman wata daukaka a duniya dan ya yada barna ko ya daure wa barna gindi, to babu shakka wannan yana asarar lahirar sa ne. A yadda al'amura suke tabarbarewa, harkokin tsaro ake ta ganin kalubale iri-iri suna ta bayyana, kashe-kashen rayuka ba tare da haƙƙi ba, kullun ƙara fantsama suke, al'amura ƙara tabarbarewa suke, tattalin arziki wahalhalu kullun ƙara shigar su ake yi. Mutum ya ce a wannan yanayi shi ya ji ya gani, amma kuma a zuciyarsa babu Allah, babu taimakon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdurrahman ibn Samura lokacin da yazo yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a bashi shugabanci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kara neman a baka shugabanci, la tasalil imara, kakka nemi shugabanci. فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة وكلت إليها. النبي تككك ساكي نيمان شوغا بانشي، يومي شوغا بانشي إنك ساميشي باتارد كاني مابا تسي الله أكامك دوكي كسامتي مكوان الله أكام وانن شوغا بانشي. أما إذن زواكي كتقرقلي كنا نيمان كسامو تسي أبكدا أبند كنيما كي كومك إيا وكانك. Galibi abin da yake faruwa kenan, da yawa daga cikin waɗanda suke takarkarewa wajen neman shugabanci ido rufe, kuma wani iri ne, matakin dan majalisar tarayya, dan majalisar dattijai, matakin gwamna, matakin shugaban ƙasa, zaka samu galibin su ba maganar Allah ce a zuciyarsu ba, magana ce ta shirye ya zama yana shugabantar wani bangare na al'umma, yana shugabantar mazabar sa, yana shugabantar yankin sa, yana shugabantar al'umma sa, koyana shugabantar kasar sa. Wannan shine kawai tunanin su, wannan shine kawai hankoran su. Sannan daga abinda aka sani na barna da fasadi da corruption, wadanda ga sunan kullun abubuwa ƙara bayyana suke, ƙara fitowa suke, wannan sune a tunanin su. To ta yaya wadannan za su samu wani taimako daga Allah subhanahu wataala? Ta yaya wanda zai nemi shugabanci ba ma da kyakkyawar niyya ba, ballantana Ubangiji subhanahu wataala ya ga kyakkyawar niyyar sai taimaka masa? A'a, yana yi ne saboda wata manufa, shi yasa zai iya kashe ko nawa ne, zai iya cin bashi, zai iya ainihin sayar da kadarorin sa, zai iya shiga bokaye da matsafa na ga cewa ya kai wato gagaci, ya cimma burin sa. Ta yaya wanda yake da irin wannan tunani kuma zai iya zama wani wanda Allah subhanahu wataala zai taimake shi a cikin al'amuran shugabanci in Allah ya bashi? Sai dai shedanu su zagaye shi, su rika yi masa angiza mai kanturuwa, yau ya shiga wannan haƙƙi na al'umma, gobe ya shiga waccan haƙƙi na al'umma, yau yayi barna anan, gobe yayi barna anan, jibe ya goyi bayan wata barna. Allah subhanahu wataala ya ce, alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Haka shedanu suke yi wa wato mutanen su kafirai wato cha akan su. Saboda haka shedanu na aljanu da shedanu na mutane ba za su kyale duk wani mai irin wannan manufa ba, kuma ba zai samu wata taimako, wani taimako kuma daga Allah subhanahu wataala ba, wajen ya ga cewa ya isar da wannan sako. Saboda haka kiran mu ga al'umma, musamman yan takarkaru, su ji tsoron Allah, su sani wanda dai ya fito da mummunar manufa, to abu shakka wannan yana ƙara dorawa kansa ne wani nauyi, wanda kuma sauke shi in ya riga ya dauka, sauke shi ba karamin aiki bane. Haƙƙin al'umma ba daidai yake da ka taba haƙƙin Allah ba. Haƙƙin Allah, idan ka taba haƙƙin Allah, kai da shi kana iya neman gafara, ya gafarta maka. Amma ka sani haƙƙin al'umma wani abu ne da ba zai samu gafarar Ubangiji ba sai wannan al'ummar da ka cuta sun yafe maka. To ta ina zaka samu yafiyar wannan dandazon miliyoyi waɗanda za ka shiga fas cikin wani hanayi, ko ka shiga cikin wani haƙƙinsu? Ta ina za ka samu gafara? Ta ina za ka samu ainihin kuɓuta? Saboda haka su sani cewa ba wata gara ɓasa ba ce da suke ganin za su samu. Annabi ya ce, ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima. In ka zo lokacin da take shayar da kai, to wasai babu kamar ka, kana cikin jin daɗi, kana cikin moriya da tamori. Amma lokacin da aka zo yayi, kuma a lokacin mutum zai wato zai ainihin dandana kudarsa, zai yabawa aya zakinta. Saboda haka fatan mu ga su waɗannan da suke tururuwa wajen neman takara, su rika tuna lahirar su, su rika tuna ranar da za su tsaya gaban Allah. Duka rayukan su ba a hannun su suke, ba a hannun Allah yake. Yau mutum yana cikin wannan wato rigegeniya da turereniya, Allah subhanahu wataala zai iya karbar ransa, aiko mala'ikar mutuwa su karɓi ransa ba tare da shawara da shi ba, ba tare da ya bashi notice ba. Saboda kuma yana iya samun abin, ya samu mulkin, yana kan mulkin Ubangiji ya kwace, wato ya raba shi da ransa ya koma gare shi. To kuma fa duk abin da ya dauka fa ya tafi da shi, ba kuma wani sauran abin da zai dawo ya ce zai ajiye ko zai bar shi a nan duniya. Dukkan laifukan da yayi, ayyukan sa masu kyau da marasa kyau, za su tafi da shi. Mutum ya rika tuna wannan rayuwa ta duniya, ya rika tuna karshen ta, ya rika tuna karshen rayuwarsa a duniya, ya rika tuna ranar farkon haduwarsa da Ubangijinsa a cikin kabarinsa. babu shakka idan mutun ya hararo wannan to zai shafa wa wato zai shafa wa kansa wato zai kwantar da hankalinsa zai ainihin abu cikin nutsuwa da tunani Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa ubangiji ya bamu shuwa gabanni na kwarai wadanda suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin bayin Allah wadanda za su tsaya bisa ga adalci da ubangiji subhanahu wataala ya dora a wuyansu
amin sun amin malallai saka alkai to tambaye mu ta farko ya wuta zuwa wanda yake cewa yana son karin bayani kan ayar da take cewa fasbir alama ya quluna wasabbih bihamdi rabbika qabla dhuluwi shamsi wa qabla ghurubiha zuwa karshe
wannan ayar tana cikin suratu taha kuma ubangiji subhanahu wataala yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallama da dukkan wani mai karatu fasbir alama ya quluna yace kai hakuri akan abin da suke fada wasabbih bihamdi rabbika qabla dhuluwi shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi tare da godewa ubangijinka qabla dhuluwi shamsi gabanin huduwar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar ta wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda sannan daga cikin sa'o'in dare ma ka tashi kai tasbihi sannan kuma wa atraf an-nahari da gefen rana la'allaka tarda domin ka samu yardar Allah malamai suka ce abinda ake nufi da tasbihi ambaton Allah subhanahu wataala yayin da bawa zai tsaya cikin sallah Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya hakuri bisa biyar Allah subhanahu wataala ya hakuri bisa barin saban Allah ya hakuri bisa dukkan wani abin da zai same shi na kaddara mara dadi sannan kuma yayi tasbihi ala fasabbih bihamdi rabbika yayi tasbihi tare da godewa ubangijinsa shine abinda zai gudanar na sallah qabla tulu'i shamsi gab kafin huduwar rana shine sallar asubahi wa qabla ghurubiha da kuma sallar da take gabanin faduwar rana ita ce sallar al'asr wa min ana al-layli da kuma sa'o'in dare ita ce sallar isha'i wasu suka ce ita ce sallar magriba da kuma sallar isha'i wa atraf an-nahari ita ce sallar ainihin sallar azhar Allah ce la'allaka tarda domin ka samu yardar Allah wasu daga cikin malamai sun fassara ana al-layli wa min ana al-layli ta ce ana nufin sallar azhar abin sallar magriba da isha'i sallar isha'i atraf an-nahari kuma sun fassara ta da cewa ana nufin sallar azhar da kuma sallar magriba saboda wannan atraf an-nahari taraf al-awwal shine lokacin da rana ta yi zawali kaga an samu yankin yini na farko ya tafi sannan kuma yankin yini na biyu ya fara shiga shine daga lokacin da rana ta yi zawali shine taraf na 1 da na 2 shine sallar azhar sannan kuma taraf na 3 shine sallar magriba lokacin da rana kuma ta fadi aka shiga yankin dare saboda wasu sun fassara atraf an-nahar da cewa ana nufin sallar azhar da kuma sallar magriba wasu kuma sun fassara atraf an-nahar da cewa ana nufin sallar azhar ita kuma sallar magriba ta shiga cikin ana al-layl wato sa'o'in dare saboda a dunkule Allah subhanahu wataala ya ishara zuwa ga lokutan sallah ne guda biyar da aka farlantawa musulmi ya tashi ya ambaci Allah a cikin waɗannan lokuta ta hanyar tsayar da sallah da ubangiji ya farlanta masa
to shi kuma ne ke chamalan limamin da ya manta da sujjada karshe yayi tahiyya da sallama sannan ma mu suka fadakar da shi sai kabbara ya ciko sujjadar sannan yayi ba'adi a bayan sallama to malam wannan gyaran da yayi yayi a sallar
bai ba idan mutun ya manta rukuni har ya shiga wani rukunin daban kamar sujjada rukuni ce a cikin sallah mutun ya gama ya manta ta har ya shiga rukunin ga shine sallama ya fita daga sallah sai kuma ya tuna to in ya tuna ba tare da lokaci an dau lokaci ba sai ya tashi kawo raka'a ya saki kawo wata raka'ar gaba ɗaya waccan raka'a zai sarrafa da ita ya tashi kawo raka'a ɗaya sai ya sujjada kuma abin da sai tahiyya ya sallama sai ya sujjada ba'di idan kuma lokacin ya tsawaita to shikenan sai ya saki sallar gaba ɗaya
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatuwar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Marijelimo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barau da Kenan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita. Za mu dora ta cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma, inda muke tare da shehin malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sanu Marijan Lemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barau da Kenan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita. To malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa yana da mahaifi ne wanda yake da dukiya kuma ta kai nisabin zakka, amma kuma shi mahaifin nasa ya yake fitar da zakkar. Shine ke tambaye mallan shin me ya kamata shi yayi.
To ina farko dai ya tsora ya gaya masa ya tunatar da shi haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala, haƙƙin bayansa da yake cikin wannan dukiya ta hanyar da ta dace cikin ladabi, ya gaya masa cewa farilla ce a cikin dukiya, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. Dole ne dukiya a fitar da wannan abin nan. Idan yayi nasara haka shikenan, in bai nasara ba kuma yana da ikon da zai iya fitar da zakkar shi a cikin dukiyar, yana da hanyar da zai fitar da zakkar daga cikin dukiyar sai ya fitar. In wannan yana da iko, mun ya san cewa in yayi wannan to zai shiga cikin wani yanayi ko ainihin uban zai iya hukunta shi akan wannan, to shikenan bai zama masa shi wajibi yayi ba. Amma in yana da iko kamar uban nashi ya dora shi akan harkar dukiyar, yaga zai iya fitar da zakkar koda ta ba tare da sanin uban ba. Ita zakka ba ta buƙatar niyyar wanda yake yin zakkar domin ta samu karbuwa. Shi yasa aka ce in ma mutun ya hana ko da ƙarfi a kwata a wajensa, ce inna akhizuha wa shatra malihi. Saboda haka ita zakka ba ta buƙatar wajen ingancin ta, ba ta buƙatar sai shi wanda yake da dukiyar ya yarda. Koda bai yarda ba, mutun yana da iko zai iya fitar masa da zakkar. Amma dai wannan kuma ba zai dauke masa laifin kin fitar da zakkar ba, wato dan ya fitar masa ba zai hana kuma Allah ya tuhume shi da cewa ya ki bin umarnin sa ba, ya ki bin dokar sa ta ya fitar da zakkar dukiyar sa. Amma da ita wannan zuciya ta samu tsarkaka wannan zakkar da take cikin ta kuma ta riga ta fita, koda ta zama ta gado to ba za a ji tunanin akwai wani haƙi a cikin ta ba ko wani abu a cikin wannan dukiya. Saboda haka wannan ita ce hanya ta biyu. In kuma ya zanto ba shi da wannan ikon, to shikenan sai ya ci gaba da yi masa addu'a yana ƙara jan hankalinsa. In Allah subhanahu wataala ya sa ya ji wata rana ya farfado ya dawo kan hanya ya da cikin hayyacinsa, to sai ya fitar da dukkan shekarun da ya yi a baya bai fitar ba.
To shi kuma yake cewa malam yana bin mutane bashin kuɗi wanda idan ya haɗa su da wanda suke wurinsa za su kai nisabin zakka, sai dai kuma bisa lokacin da za su biya shi wannan bashin ba. Shin yaya zai yi?
Bashi iri biyu ne. Akwai bashin da ka riga ka bayar kake tunanin kuma zai dawo maka, ka bayar kana tunanin zai dawo koda baka sa lokaci ba ko ka sa lokaci amma dai lokacin bai yi ba, to wannan bashin kana iya fitar masa da zakka, kana iya sa shi cikin lissafin dukiyarka ka fitar da zakkar sa. Akwai bashin da ka riga ka bayar har ma ka fitar da rai, domin waɗanda ka bawa din ko wanda ka bawa baka ga alamar zai da maka da dukiyarka ba, saboda lokacin biya yayi bai bayar ba kuma ka bi shi ya ke biya ka kudinka. To wannan ba a cewa duk sanda ka tashi zakka sai ka yi lissafi da wannan dukiyar ka fidda mata zakka, da har an kai kana ma ɗiba kauna daga samun wannan dukiya, to wannan ba za ta zama zakka ce tana kanka ba, sai ka fitar wa da wanda suke hannunka. In Allah subhanahu wataala ya sa baka yi tsammani ba sun dawo, shikenan sai ka ci gaba da fitar musu, shi ba za ka fitar da bashi ba, saboda a wancan lokacin ba ka yi wani sakaci ba don ba sa cikin lissafinka. Na'am.
To sai mai tambaya na gaba shi ma dai akan zakkan ne yake cewa da alamala idan mutum yana tara kuɗi zai yi wani abu da su kamar siyan mota har suka shekara yana tarawa kuma suka kai nisabin zakka, shin zai fitar musu da zakka?
Indai har sun kai nisabin zakka kuma bayan sun kai nisabi suka kuma shekara, domin ba kawai da dukiya ta kai nisabi ba shikenan sai a fidda mata zakka. Sharuddan guda biyu ne tare, wato ta kai nisabi sannan kuma ta shekara. Bayan ta kai nisabi kuma daga lokacin da ta kai nisabi mu dauka a cikin watan Shawwal dukiyar ta kai nisabi, to daga lokacin lissafin zai fara. Wani watan Shawwal din in ya dawo to sai a fitar mata zakka matukar dai bata ragu daga wannan nisabi ba.
Sai wannan ce shi mallan wanda yake siyan filaye domin ajiyar sa a matsayin kadara, shin zakka ta hau kansa shi ma?
Na'am, ai kadara zakka tana hakan kadara, duk abin da aka ce masa kadara. Kadara shine dukiyar da mutum ya ajiye idan ya samu ma mai saya zai iya sayarwa. Sai da ba wai ya saye ta ne da niyyar ya gina ya shiga ba ko ya ƴaƴansa gini su shiga, a'a ya saye ta ne domin tsare dukiyar sa. Wannan zai fitar mata da zakka.
Sai yace mutumin wato mutum ne shi kuma yake daukan kaya bashi yana siyarwa, shin shi ma zakka ta iya wajaba a kansa?
A'a, abinda kake yi wa zakka shine abinda yake mallakinka. Domin daga cikin sharuddan zakka na farko ita zanta dukiyar nan taka ce ka mallake ta. In ya zanto dukiyar ba taka bace ta wasu ce, to ba za ka fidda wa dukiyar wani zakka ba. Saboda abinda ka karbo bashi mallakin wani ne. A matukar ba ka mayar masa dukiyar sa ba kuma kai rara, raran nan ta kai nisabi ta shekara. Indai wannan dukiyar tana nan a sunan ta bashi, to ba za ka fitar masa da zakka ba a matsayin dukiyar ka.
To sai wani ke ce mallan kudin marayu ne suke a hannunsa kuma yara ne kanana. Shin ya halatta ya juya kudin ta hanyar kasuwanci sai ya rika raba musu ribar a tsakanin su, kuma idan zai raba ribar ya rabin ya kamata ya kasance tsakanin sa da su?
Ya halatta a dukiyar marayu ai kasuwanci a ciki. Domin barin ta ba kasuwanci zakka na iya lakume ta, na kana iya lamushe ta. Saboda duk shekara za a fitar da zakka, duk shekara to kasa za ta tayi. Sai dukiyar maraya ba a ce ba ta da zakka ba, tana da zakka. To ne zanto ba a juya ta, to zakkar kuma za ta rika cin dukiyar, za ta rika cin dukiyar ne. Ya halatta yayi kasuwanci da dukiyar, kuma ya bi dukkan sharuddan da ya kamata a kiyaye lokacin da ake kasuwancin. Zanto ribar da za a raba ta gurgurdan wahalar sa, wato ya kaddara cewa wannan dukiyar shi tashi ce ya bama wani, to nawa ya kamata ya bama wanda zai masa aiki irin wannan da yanzu yake wa maraya. To abinda ya ga a tunanin sa ya cancanci wancan ya samu, inda wani ya dauka ya ba wannan dukiya, to haka shi ma zai dauka a cikin wannan dukiya. Ba zai yi san zuciya ba ya ebi da yawa fiye da haƙƙinsa, ya ɗauka cewa dukiyarsa ce yanzu ga ta ya ba mu wani yana juyawa. To a ƙa'ida kamar wannan da yake aiki akan wannan dukiyar nawa ya kamata a bashi a cikin riba, percentage din da ya kamata a bashi. To in abinda ya yadda cewa in dukiyarsa ce zai bayar, to ita ce zai ɗauka a matsayin kasansa a ciki.
To ne yake cewa mallan tambayar sai ta ce sun kasance da azumi da shi da yayansa suna jan iyayansa sallar isha'i da kuma tarawih a cikin gida, kasancewar sun manyanta sosai. Yace amma a cikin su akwai yayansu mata da kuma kallon su matan su ma. To yake cewa mallan ya halaccin hakan da suke yi, kuma yace shi ma ya halaccin tasa sallar da yake zama yake a cikin gidan, shi domin baya zuwa masallaci, kawai yana tsayawa ne ta gefen shi yayansa sannan a matsayin sa na ladan.
To idan ban san me yake nufi da ladan ba, yana nufin zai daga murya ne, daga su ɗan kaɗan ne a gida baya buƙatar ladan. In yana nufin dai saboda shi yayi nasa ya zanto a kusa da shi akwai wani, wataƙila ko yana tada masa in ya kuskure ko wani abu, wannan babu komai. Babu komai, musamman ma wani abu ne da ya danganci wata buƙata ta wani lokaci, haka babu wani abu a nan insha Allah.
Shin wani ke camalan shin ya hukunci mai azumi amma kuma baya sallah, shi dai kawai azumin yake yi domin ya ji an ce wai ladan azumin daban, zanibin rashin sallar sama daban?
To sallah rukuni ce daga cikin rukunan musulunci, ita ce farko a cikin rukunan da suke da alaka da ayyukan bayi bayan kalmar shahada, waɗanda wannan rukuni ne da ya ta'allaka da zuciya. To ayyukan da muke da gaɓoɓi sallah ita ce farko. Duka abin nan in sallah ta riga ta inganta, to duka sauran ayyuka za su samu ingantuwa. amma in sallah ta samu matsala to sauran ayyuka ma za su samu matsala kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa wanda ya kiyaye ta to zai kiyaye abin da yake ba ita ba wanda kuma ya tozarta ta soyayya sai ya fito zarta sauran ma zai wahala ka samu wanda yake baya sallah kwata kwata sannan kuma yana kula da sauran dokoki na musuluncin hatta azumin ma ba zai kula da shi ba yadda ya dace wanda ya kasa kula da sallah ba zai kula da azumi yadda shari'a ta ce ai azumin ba sannan ita sallah wani abin ne mai hadarin gaske wato barin sa abin ne mai hadarin gaske saboda babu wani abu a cikin ayyuka da ake da gabobi da aka samu magabata sun hadu akan cewa barin sa kwata kwata kafirci ne sai sallah ita ce magabata suka hadu akan cewa duk mutumin da ya barta ya daina yinta ya kafirta ya bar musulunci to sallah ce kawai suka yi wannan haduwa akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar alkawarin da ke tsakanin mu da su ita ce sallah wanda duk ya barta ya kafirta bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku as-salah lauce tsakanin mutum da kafirci da shirka wato tsakanin mutum mumini ko musulmi tsakanin sa da shirka abinda yake tsakanin su shamakin sa da shirka da kafirci shine sallah don haka da ya bar sallah shikenan wannan shamakin ya rushe zai iya fadawa cikin kowane irin laifuffuka saboda haka sallah tana da hadari kure da gaske a ce mutum baya sallah kuma yana azumi babu shakka wannan ne da ake ta baba ma akan musuluncin sa da yawa daga cikin magabata suna cewa mutum ya bar sallah kwata kwata baya yin ta kwata kwata ba wai yana wasa da ita ba yana tahawun ba yana wasa da sallah ba a baya yi ne ma shi gaba daya ban kwana da ita suka ce wannan ya bar musulunci wanda kuma suka ce yana musulmi suka ce in a tirsa sashi in bai ba ma aka ce shi to kaga har haddi ma za a iya mutum na kisa baya sallah saboda haka ta yaya za a yi ka ce ka tsaye da azumi amma baka sallah kuma ka ce azuminka zai amfane ka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya wasu gurbi suka biyo daga baya suka tozarta sallah Allah sai ya fadi laifin da suka yi shi tozarta sallah Allah subhanahu wataala yana maganar ƴan wuta ana tambaye su ma salaka kun fi saqar me ya shigar da ku wutar saqar qalu lam nakum minal musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba wato ba mu kasance cikin masu sallah ba abinda suka fara fada kenan sallah Allah ya ce fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din in suka tsayar da suka tuba suka tsayar da sallah Allah ya fara fada tsayar da sallah suka ba da zakatu sun zama ƴan uwanku a addini abinda wanda yake nunawa in ba su yi haka ba to ba ƴan uwanku ne a addini ba saboda haka mutum ya zanto baya sallah sai azumi kawai yake yi to abu shakka wannan yana cikin gagarumin hadari ba karami ba
to ne shi kuma yake cewa mallan ya matsayin wanda ya azumi shi kuma ya kare bai taba yin sallar tarawih ba sai dai ya shafa ida wutri
to abinda ake cewa tarawih shine shafa ida wutri din shi tarawih yana nufin sallar dare qiyamul layl sallah da daddare sallah da daddare ana yin tana fara tun daga raka'a 1 raka'a 3 raka'a 5 raka'a 7 raka'a 9 raka'a 11 13 wadannan sune witr idan mutun yayi biyu yayi shafa'i in ya kara 1 suka zama 3 yayi witri in ya kara 1 suka zama 4 ya da shafa'i in ya kara 1 suka zama 5 ya zama witri saboda haka ita wannan sallar ita ce kuma ake cewa a azumi tarawih saboda ana tsawaita karatu a da yadda ake yin ta liman yakan tsawaita karatu in yayi raka'a biyu to sai an dan huta sannan a tashi a ƙara kawo raka'a biyu da karatu mai tsawo to wannan tsutun da ake yi shine suke kira tarwiha to zaki ana yin hutu ba sau ɗaya ba har wajen sau 5 ko sau 6 to sai suke cewa tarawih wato hutu da ake samu tsakanin kowane rakoyi daga nan aka samu sunan ta saboda haka idan mutum zai yi raka'a 3 sai dai ka ce yayi tarawih mai raka'a 3 kawai amma ba za ka ce bai yi tarawih kwata kwata sunan ne kawai da baka ji ba wata kila kana nufin bai je masallaci an yi da shi ba wannan ba yana nuna bai yi ba na'am
to ne ke cewa game da falalar riskar kabbarar harama na tsawon kwanaki 40 shin dole ne sai a masallaci kuma a jami'in farko
na'am ana nufin masallaci cikin sallar jami'i sallar da ba a cikin masallaci take ba wannan ba ita ake magana ba ba musalla ba sallar jami'i sannan kuma sallar jami'in farko shine jami'i shar'i na biyu wannan larura ce da akan yaje ma waɗanda suka makara su amma ba wai mutun ya zanto yana makara ba yana zuwa ya samu sallar jami'i na biyu wannan ba a cewa ya samu takbiratul ihram takbiratul ihram da ake nufi bayan an kira sallar liman ya zo za a yi ikama ya riski lokacin da liman zai yi ikama ba wai wata salla da cikin mamune wani zai tashi ya kama salla wasu su bi shi ba
to sai wannan yake cewa mallan shin ya halatta fitar da zakatul fitr da taliya ko makaroni idan ya halatta ya awan su zai kasance
a ba a fitar da taliya ko makaroni zakar abinda ake so ka bayar shine abincin da yake galibi mutane shi suke ci shine abincin su makaroni da taliya wannan sai wani da wani shi ma ba a daukan shi a matsayin abinci ko gidan da suke cin makaroni da taliya zaka samu ai ba shine main dish din su ba za a samu a lokacin ana cin shinkafa kuma za ta tafi yawa ko kuma in masu cin gero ne da abin nan masara ne da alkama zama tur tafi yawa amma ba wai taliya da makaroni kawai ba so haka ba a zakar fidda kai da taliya da makaroni
to wannan shi kuma yake cewa mallan ya dauki wata passenger ne daga Abuja zuwa Jos to bayan ya sauke ta yaji gida sai ga kudin 2500 a cikin motar sa sai washe gari yasa har gidan radio ko za a same ta har yanzu ba a same ta ba shine ke tambayar ya zai
sai in yana bukata sai ya kashe kuma ba ya da bukata sadaka da su
shi kuma yake cewa mallan yana da matsala ne ta warin baki ya zame masa ciwo kuma har baya samun damar shiga sallah a jami'i shin mallan idan yayi sallah a gida zai samu cikakken ladan da za a ba wanda yayi sallar jami'i
dukkan wani wanda yana son yin aiki na alkhairi kuma wani abu yazo ya hana shi to yana samun wannan ladan saboda niyyar sa kyakkyawa namal a'malu bin niyyat wa inma li kulli imri'in ma nawa ayyuka tattare suke da niyya kuma mutum yana samun ladar duk abin da ya niyyata don haka mutumin da yake da niyyar aikata wani alkhairi sai wani abu yazo ya tare gaban sa na uzuri ya hana shi aikatawa to yana tarayya da waɗanda suka aikata wannan alherin a asalin ladan da za su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki yake cewa mun bar Musa ne a Madina babu wani wato kwazazzabo da zamu gangara ko wani tudu da zamu haifa ce suna tare da mu ba ce mun yi tarayya da su ba ce mun yi tarayya da su a lada yace babu abin da ya hana su fitowa sai uzuri saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da waɗanda suke zaune a gida ba su fito tare da shi yaki ba cewa suna tare da waɗanda suka fito tare da shi yaki a lada domin ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya saba tashi yana kiyamul layli to idan yayi tafiya ko yayi rashin lafiya to za a rubuta masa abin nan da yake sallata lokacin da yake rashin lafiyar sa lauko lokacin da yake hazaman gida wato ba za a yanke masa ladan sa ba saboda idan mutun yayi niyya mai kyau to yana riskar ladan aikin da bai iya aikatawa ba matukar da niyyar sa tana da kyau
to sai wannan yake cewa malam menene makomar ayyuka masu kyau ga mutumin da ya rarda kuma ya sake dawowa cikin musulunci
shikenan in ya sake dawowa cikin musulunci ayyukan sa sun dawo yayin da ya rarda ayyukan sa sun rushe in kuma ya sake dawowa cikin musulunci to ayyukan sa sun dawo idan ya zanto wanda yake mushriki yayi aiki a lokacin yana mushriki amma kyawawan ayyuka in ya musulunta ana dawo masa da kyawawan ladan kyawawan ayyukan da yayi a lokacin yana cikin shirkar sa Hakim ibn Hizam wani sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ayyukan da yake yi a jahiliya kyawawa yace yana yin ayyuka kyawawa a jahiliya to yanzu kuma da ya musulunta yaya ayyukan sa da ya baya Annabi yace aslamta ala ma aslafta min khair ka musulunta tare da ayyukan da kai na alkhairi ana tare da ayyukan da kai na alkhairi yanzu bayan musuluntarka zaka ci gaba da samun wannan ladan shi yasa Allah subhanahu wataala da yayi magana akan waɗanda ladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar kaga wannan ita ce shine kafirci shine shirka ba sa bauta ma wani tare da Allah wala yaznun ba sa zina الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون باسا بوتام ونبا الله باسا كشريبا بسا كسكيابا سننكم باسا أين زنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما التي دوان دي أيكتاكة زي نكو إرسا يضاعف له العذاب يوم القيامة زاء ننن كامسا أذابا رانقو بكياما ويخلد فيه مهانا zai kuma dawoma a wulakance a cikin wannan azaba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ce sai dai wanda ya tuba ya aiki na kware to wadannan sune Allah yake juya munana ayyukan su ya canza su zuwa kyawawa kaga a cikin wadanda Allah ya ambata har da wadanda suke shirka in suka tuba suka daina to in ya zanto mushriki in ya tuba ya daina shirka ayyukan sa kyawawan da yayi a lokacin yana mushriki Allah zai karbe su a kyawawan ayyuka ina ga wanda yayi yana musulmi yayi ayyukan sa kyawawa yana musulmi kaga an samu sharar dan karba ayyuka ma sannan sai ya ridda kaga shine min babu aula ayyukan sa da yayi yana musulmi in ya dawo ya musulunta to shikenan sai ayyukan sa su ma su dawo wanda ita ce magana mafi karfi koda hajji mutun yayi in yayi ridda ba cewa in ya dawo musulunci hajjin sa ta farko ta rushe sai ya sake dawo ya sake hajjin a waccan hajjin da ya ta farko yana musulmi kafin riddarsa ta dauke masa hajjin sa ta musulunci
to malalla ya saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta yi rako da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 06-04-15-55 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da ya kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.